بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كراتمنا حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. A yau insha Allah za mu yi darasi na 17 kuma za mu tashi ma ya asumullahu bihi minad dajjal, wato abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kare bayinsa da shi daga sharrin dajjal. Wani abu ne in kana yinsa zaka kubuta daga sharrin dajjal. Yace man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kafi usma minad dajjal. Wato wannan hadisi ne da Abu Darda ya rawaito shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda man hafiza 10 ayati, duk wanda ya kiyaye ayoyi guda 10 ya haddace su yana karanta su, min awwali suratul kafi, daga farkon suratul kafi, usima minad dajjali, za a kiyaye shi daga sharrin dajjal. Wato inda ya haddace su yana karanta su, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsare shi daga sharrin, wato sharrin dajjal, ko da dajjal ya zo da zai kadda shi ba. Wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi da isnadi wanda yake ingantacce. Wato farkon suratul kafi tun daga fadin Allah ta'ala, alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, har zuwa karshen aya ta 10. A wata riwayan daban, wannan riwayan Muslim ne, afwan, a riwayan Abu Dawud ita ma ingantacciya ne, daga hadisin Qatada shi ko cewa min akhir suratul kafi ko min khawatimi suratul kafi, wato ayi 10 na ƙarshe na suratul kafi, duk wanda ya kiyaye su ya haddace su yana karanta su zai shiga abin nan, zai Allah ta'ala zai tsare shi daga sharrin dajjal. Wannan kenan sa daga cikin kariya na sharrin dajjal. A wasu hadisan ya zo ranar Juma'a, wanda yake karantawa ranar Juma'a Allah zai tsare shi daga sharrin dajjal. To dajjal shi ne sharru gha'ibin yuntazar, wato mafi sharrin wanda ake sauraro. A yanzu baya nan, amma zai bayyana a ƙarshen zamani, kamar yadda manzo Allah ta sama ya tabbatar a hadisai ingantattu, cewa idan duniya ta zo tashi to dajjal zai bayyana, kuma in zai bayyana zai fito ne a matsayinsa shi Allah ne. Zai ce shi ne Allah. Mazala ta suna ya ce za ku gan shi da ido ɗaya. To ku sani Ubangijinku ba mai ido ɗaya ba ne. Domin ka ga wani mai ido ɗaya yana cewa shi Allah ne, kar ka yadda da shi, ba Allah ba ne. Allah ta'ala ba na ido ɗaya ba ne. To dajjal zai zo ya ce shi Allah ne. In ka yi imani da shi ka kafurta, shi kenan wutar jahannama ita ce makomarka. Idan ka ƙi imani da shi, to nan ne kake da imani. To sai dai zai iya wahalar da kai, zai iya ainihin yana da abin nan wuta, yana da kuma wata ƙorama ta ruwa. Idan ka ƙi ka yi imani da shi, sai ce a jefa ka a cikin wannan wuta ɗin, zai sa sojojinsa jama'arsa su dinga jefa ka a cikin wuta. To amma manzala ta sunama ya ce idan ya ce zai jefa ka a wutan, ka yadda, domin in ka je ruwa da ka samu ba wuta ba ne. Sannan wanda ya ce ya imani da shi kuma sai ya jefa shi a cikin wannan ruwa ɗin, sannan yana iya kashe mutum a gabansa kuma ya raya shi. Wannan istidraji ne, fitina ne wanda Allah ta'ala ya turo don ya jarabi bayinsa. To kuma haka zai dinga zuwa yana ta ɗiban jama'a yana tafiya da su, to har ya samu magoya baya waɗanda suka yadda cewa wato shi ɗin Allah ne, kuma har ya kama yaƙin bayin Allah na gari waɗanda ba su yadda shi Allah ba ne. Domin duk abin da ka zo da shi na ɓarna za ka samu mabiyanka wanda za su bi ka. To daga cikin maganin kar mutum ya faɗa sharrin dajjal shine ya haddace ayoyi guda 10 na farkon suratul kafi ko ƙarshen suratul kafi yana karanta su, Ubangiji ta'ala zai tsare shi daga sharrin wato ainihin dajjal. Don manzo Allah ta sama ce man sami'a bid dajjal falyana anhu fa wallahi innar rajula la yahdi wa yasabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yulqi alayhi min ash-shubuhat, wato duk wanda ya ji abin nan ɗin abin labarin dajjal to ya gudu. Domin mutum zai iya tsammani in ya zo zai haye kuma ya kasa hayewa, dajjal dinga sa masa shakka, sai ya yadda cewa dajjal ɗin Allah ne, daga nan ya ɓata. cikin wuraren da in ka gudu ba zai fi ka ba shine akwai Makka da Madina da Baitul Maqdis, domin akwai mala'iku da za a sa suna tsaron waɗannan garuruwan Dujjal ba zai shiga ba. Abu na gaba yace wal isti'azatu billahi min fitnatihi aqiba at-tashaqqud al-akhir min kulli salatin, wato neman tsarin Allah min fitnatihi daga fitinan Dujjal, aqiba at-tashaqqud al-akhir karshen tahiya ta karshe, min kulli salatin daga kowace sallah. Wannan kuma saboda hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah ya dace yace manzo Allah ta sama yace idza tashahhada adukum فليستعذ بالله من أربعين. إذن دين خيته يا ينمي تارين الله دع أوباب داهودو يقول يسي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وانا ما مسلم يروي سوى حديث فانا أبو ما ماكي دعا كما تمارين يكاو الدعاء نبا بيان زي كاوبا كما لين زي كاوبا سي كاو الدعاء كاو يتي دغتين abubuwan da suke kare mutum daga Dujjal shine sai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabri wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamati wa a'udhu bika min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Da addu'an ya kamata ya kawo sauran bayanai kuma mai bayani sai yayi, mai sharhi yayi shi, to amma sai yayi bayanin bai kawo addu'ar ba, kuma littafin na addu'o'i ne, kuma inda ya saba addu'ar zai kawo ba bayanin ba, shine bayani sai yayi bayani. Tama abu mamaki a nan sai ya kawo kuma wato bayanin amma bai kawo addu'ar ba, saboda haka addu'ar ita ce ne, ita ce ainihin abin da zai kare ka daga wato sharrin Dujjal. To shi wannan littafin da yake littafin addu'o'i ne, har tsoro nake ji kada wani ya je dinga karanta irin waɗannan bayanan a matsayin addu'a, tunda addu'o'i ne. An ce ma yasumu Allahu bihi min ad-dajjal, kada haka tamayin addu'o'in da in kai zai kare ka daga Dujjal ne ko wani zikiri, da mutum zai dinga karanta man hafiza ashara ayatin min awali surati al-kafi usma min ad-dajjal, ko kuma ya dinga karanta wal isti'azatu billahi min fitnatihi aqiba at-tashaqqud al-akhir min kulli salatin, ya dauka cewa addu'a ne wannan da makamancin su. To amma wani wurin bai samu gurbin kawo addu'ar bane ko zikirin, sai kawo bayani, amma kamar anan ai akwai gurbin kawo addu'a ne, to zaka addu'ar ita ce take kariya daga ainihin Dujjal. Addu'ar kuma ita ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, ya Allah ina neman tsarinka daga azabar wutan jahannam, wa a'udhu bika min azabi al-qabri, ya Allah ina neman tsarinka daga azaban wato ainihin qabari, wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat, ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa, shine mutum ya dinga haɗuwa da masifu ko kuma rayuwa babu addini yana sabon Allah, ko kuma ya kauce wa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan da kuma fitinan mutuwa ita ce mutum ya mummunan cikawa ko abun da yake biyo baya bayan mutuwa na daga azaba. Sannan wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal, shine muhallin shahi, daga sharrin fitinan al-masihi ad-dajjal shine Dujjal mai shafaffen ido guda daya. To wannan addu'an ita ne mutum zai dinga yi a ƙarshen tahiyya domin Ubangiji ta'ala ya kare shi daga wato ainihin sharrin Dujjal. To malam bai kawo mana addu'ar ba, kai zaka nemo addu'a ne. Yace addu'a liman qala inni uhibbuka fillah, addu'ar wanda yace ni ina son ka saboda Allah, to me kamata ka ce masa? Sai ka ce masa ahabbaka allazi ahbabtani lahu, ahabbaka allazi ahbabtani lahu. Idan mutum zai ce ina son ka saboda Allah, sai kai kuma ka ce masa ahabbaka allazi ahbabtani lahu. Fassaran addu'an shine Allah subhanahu wa ta'ala da ka so ni saboda shi ya soka, wato Allah ya soka kamar yadda kake so. Wannan kuma ya tabbata hadisin Anas bin Malik, wani mutum ya zo wato ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi Anas yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ya Rasulullahi inni la uhibbu hadha, sai ya Rasulullahi wallahi ina son wannan mutum, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ka je ka bashi labarin cewa kana son. Sai tambaye shi ce ka gaya masa ne? Yace ban gaya masa ba, yace je ka ba shi labarin kana son sa. Shi kenan sai bi shi je same shi, sai ce masa inni uhibbuka fillah, ni ina son ka saboda Allah. Shi kenan shi kuma sai ce masa ahabbaka allazi ahbabtani lahu, wanda ka so ni saboda shi din shi ma ya so ka, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan aka yi zo a riwayan Abu Dawud, a riwayan Hakim أحبك الذي أحببتني فيه وكما رواه أحمد أحبك الذي أحببتني فيه مما قل له ولك وأن دم أناسا يعني كو كتير له كو فيه دم أناسا لأجله سبودش وأن كسوني سبودش يسوك شيني أبنجي تعالى أتينا مكا الدعاء الله يسوك كما إن ذا كتير كبيرنا كنا صنفا kushisa sunna ta manzala ta sama in kana son mutum ka bayyana masa cewa kana son sa ka gaya masa don abun alkhairi ne ai kuma zai je na kaunan ka inde ba kana tsoron zai tuhume ka da wani fadanci ko kuma neman samun shiga bai don mai kudi ne ko mai sarauta garin ta daga ne dan uwan ka ai ba ni matsala don ka gaya masa to ina da kyau ka gaya masa ko duk ma ka samu wannan addu'a yace Allah ya sauka kamar yadda kake so na الدعاء لمن أعرض عليك ماله الدعاء غوندا يمك تلين دوتي يسا با تلين كتيابا يتي كتوكا يتي دوكي ونن ناباكا يتي زن ربا دوتي يسا بيو كتو كريبي نين دو كريبي تو تلين الدعاء يكما تكمسا تيكا تيمسا بارك الله لك في أهلك ومالك الله يو دوتي ينك البركة دا عينهم إيالينك الله يو إيالينك دا دوتي ينك البركة تو أنا كيدون بذاك كربابا نيكو in ba za ka karba ba ne ya ce a bismillah ka dawo wannan motar mana sai ka ce a ka rike kayanka barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya wadu kiyanka albarka da iyalinka to amma in za ka karba fa in ka karba sai ka ce jazakallahu khairan ai mun karanta jiya ko mun karanta jiya cewa manzala sun ce man suniya ilaihi ma'rufan fa qala jazakallahu khairan faqad ablaga fi sana'i duk wanda aka masa alheri yace Allah ya saka da alheri ya kai matika wajen yabo to amma wannan an baka ne kai baka da bukata ko kana jin kunyan karba sai ka ce barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya yi wa iyalinka da dukiyanka albarka amma ni babu damuwa ina da shi saboda in mun koma asalin hadisi inda malai ya dauko wannan addu'a shine hadisin Anas bin Malik wanda manzo yace manzo Allah ya sa da ya koma Madina ai ya hada yan uwantaka tsakanin sahabbai sai hada yan uwantaka tsakanin Abdurrahman bin Auf da ya fito daga Makka da kuma Sa'd bin Rabi al-Ansari wanda yake Madina sai hada su yan uwantaka Sa'd ya taimake shi tunda shi ya zo bako bai da kowa bai da komai a garin Madina ya taimaka masa shikenan sai ya ce gurfe wannan nan mana kar wani ya ruga da gudu shikenan sai ya ce masa yanzu abinda za a yi na raba dukiya ta biyu ka ɗaurabi na ɗaurabi sannan kuma mata na guda biyu ne ka zaɓi wacce kake so don sake in tai inda ka aura to sai Abdurrahman bin Auf sai ce masa barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya yi wa iyalinka da dukiyanka albarka amma ni ba na buƙata ni ɗan kasuwa ne walakin dullani ala suq nuna mini hanyar kasuwa zan je nema da kaina na samu kuɗi kuma na yi aure wani aji shi ma bukari da muslim suka ruwaito shi kuma haka aka nuna masa hanyar kasuwa aka nuna masa suku kainuka shi kenan sai ya tafi je kama sai da cukui da man shanu cukui bushashen nonon raƙumi da man shanu yana siya yana sayarwa yana siya yana sayarwa sai ga shi Abdurrahman bin Auf ya yi kuɗi sai ga shi ya zo da turare irin na angwaye har ya yi aure ya samu mata ya aura wata ba ansariya manzo Allah ya ce ya na ganka da wani irin kalan turare ya ce ai na angwance ne na yi aure ne sai ce wani abin nan nawa kamata sadaki yace wannan min nawa to wani abun awu ne sadaki nawa kamata yace zinari awun nawa shikenan sai ce masa aulin wala bishati ka je kai walima ko da akuya ne ya je walima to shi yana da kuɗi ne kenan kaga tunda aka ce ka je kai walima ko da rago ne sai kai mai kuɗi ne kenan amma tana ka kaya ce ka je kai walima ko da dabino ne amma shi saboda shi mai kuɗi ne har ya yi kuɗi ragon ba wani abu ne a wurinsa ba zai iya da taniya ko da raƙumi sai aka ce je walima to wannan hadisin kuma yana nuna mana wasu ya kamata ya zama yana mai neman abun kansa kar ka dogara da kan da jama'a a ce wai komai sai an maka wala ta kun kallan alal nas kar ka zama nauyi akan mutane sai mutuncin ka ya zube a ce komai maka za a yi kai baka da sana'a baka neman abun kanka a ka tashi ka nema abun da ya gagare ka sai a tallafa maka amma komai jama'a ne za su maka to kuma mutuncin ka zai ruzube a wajen jama'a ne ba za ka yi kima ba shi yasa Abdurrahman bin Auf yace a shi zai je nema shi dan kasuwa ne kama kasuwanci kuma Allah ya yi wa abun albarka duk abun da ya taba sai ya zama kuɗi duk abun da ya sayar zai ci riba har ya zama mai kuɗi daga cikin masu kuɗin sahabbai. Addu'a liman aqraba inda al-qada, addu'a liman aqraba inda al-qada, addu'a ga wanda ya bada bashi a lokacin da ake biya, wato irin addu'an da ya kamata ka yi wa wanda ya baka bashi. Idan mutum ya baka bashi ka zo ka biya shi, wace irin addu'a za ka yi? Akwai addu'a da ya kamata ka masa, kyakkyawar addu'a. Amma fa in ka biya bashin, kafin ka biya kan ka je kana ta masa addu'o'i, ai kaman kana neman ya yafe maka ne ko? Wannan ka gaisuwa da neman iri ne. Sai ka biya tukunna sai ka masa addu'a din. Kaga babu zargi a cikin wannan addu'a. Amma in baka biya ba, ko dai neman a yafe maka, ko kuma a tume ka kana son a dan jinkirta maka ne, a daga maka kafa a daina tambayanka. A ka je ka nema, in ka biya kai addu'a. Addu'a ita ce barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jaza'u salafi alhamdu wal ada. Wannan kuma rawaito daga Abdullahi ibn Abi Rabi'a, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi bashi a wurina 40,000 dirhami 40,000 ya karbi bashi a wurina. To da yazo ya biya ya samu kuɗi, sai tura mini kuɗina ya je ya biya ni bashi na. To sai nace ya Rasulullahi, wani addu'a ya kamata ka min? To shine sai masa wannan addu'a, yace masa barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jaza'u salafi alhamdu wal ada. Barakallahu laka, Allah yi maka albarka fi ahlika, dangane da iyalinka wa malika da dukiyarka. Innama jaza'u salafi, sakamakon bashi alhamdu, ka yabi mutum wal ada'u, kuma ka biya shi. Ka biya shi ka yaba mata, wani ya yi ƙoƙari shi ya mini abun alkhairi, ya bani kaza da kaza aro, to ka saka masa kenan. Baka iya wannan addu'a baka ce Allah ya saka da alkhairi. Du'a ulkhaufi mina shirki, addu'an tsoron shirka, kar mutum ya faɗa cikin shirka. Ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Wannan kuma an rawaito hadisin daga Abu Ali, yace Abu Musa al-Ash'ari ya yi mana khutuba, khutuba ta Juma'a, ya yi mana wa'azi yace ya ayyuhan nas ittaqu hadha ash-shirka fa innahu akhfa min dabibin naml. Yace ya ku mutane ku ji tsoron shirka, domin shirka ya fi tafiyan tururuwa ɓuya, wato shirka tana ɓoye a cikin jama'a, ta fi ƙafan tururuwa ɓuya. Yanzu inda tururuwa hanyar da ta bi ba za ka gane ta bi ba saboda ɓuyansa, to shirka ya fi shi ɓuya. Da yawa mutane musulmi suna shirka amma ba a ganewa saboda ɓuyan shirka ne. Da ya faɗi wannan maganan sai mutane suka tashi ta a kansa wasu mutum biyu, suka ce a'a sai ka gaya mana ina ka samu wannan. Ya za ka ce shirka ya fi tafiyan tururuwa ɓuya, ya fi ƙafan tururuwa ɓuya, wato ya fi inda tururuwa ta bi ɓuya? To ka gaya mana menene hujjanka akan wannan, tun da Abu Musa al-Ash'ari ba annabi ba ne ko? Kuma wannan abu ne na gaibu, ya kai ya sani? Suka ce sai ka kawo mana dalili, ko kuma mu je mu haɗa ka da sayyidina Umar, za mu shiga wurinsa ko izini ba za mu nema ba, mu ce gashi ka zo ka faɗi wani hadisi. Kun san abin da ya sa suka gaya masa haka? Saboda da ya je wajen sayyidina Umar ya yi sallama sau uku, sayyidina Umar sai abin nan bai amsa ba sai juya. Da ya juya ya tafi, sayyidina Umar ya fito sai hango ya juya, sai ce a zo me yasa za ka tafi? Sai ce ai na ji manzo Allah sai yana cewa al-istizanu salatun wa in uzina laka wa illa farij. Izini sau uku ake nema, in an maka izini shikenan ka shiga, in ba maka izini ba ka juya. Yace to sai ka zo mini da shaida cewa manzo Allah ya faɗi wannan magana, in ba haka ba sai na maka kaza da kaza. Kuma lokacin sai na mai yana khalifa abin Amirul Mu'minin, kaga dole Abu Musa al-Ash'ari an kajin sai tai, sai kama yawo ina neman sahabbai. Ya samu sahabbai suna zaune suna tattaunawa, yace ga abin da ke faruwa, waye ya san wannan hadisin ya je mini shaida a gaban Umar? Sai Ubay ibn Ka'b yace to ni ne dan karamin su, bari in je maka shaida, na san hadisi. Shike ne je masa shaida a gaban sayyidina Umar, sannan ya kubuta. To shi yasa suka ce to wannan maganan da ka faɗan ka kawo mana hujjanta, ko mu je mu ga sayyidina Umar, ko neman izini mu ba za mu yi ba, mun je ko mun za mu shiga mu ce ga abin da ya kawo mu, tunda shi ya nemi izini ba ba izini ya shiga ba. Sai ce a kar ku je da nisa, zan ba ku dalili. Yace wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutuba, yace mana ittaqun nara, abun nan ittaqu hadha shirka fa innahu akhfa min dabibin naml. Ku ji tsoron wannan shirkan, domin shirka ya fi ne, ya fi tafiyan tururuwa ɓuya, sai wasu daga cikin sabai sai suka ta suka ce to ya rasulullahi duk abin Abu Musa al-Ash'ari yake ba su wannan labari da manzo Allah ya faɗi wannan magana kamar yadda shi ma aka kalubalance shi sai wasu suka ta suka ce ya rasulullahi idan har shirka ya fi tafiyan tururuwa kuya to sai ya za a yi mu kubuta daga shirka sai ya za a yi mu gane shi yaya kafaransa zai kasance sai manzo Allah ya tsaya ya ce to kafaransa shine ku ce an ya kula a dukun ɗayan ku ya ce sai faɗi wannan addu'a amma ta tazo a sigar jami nan an ce Allahumma inni a'udhu bika kan kuma Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa na'udhu bika ma la na'lamuhu to shi kuma sai malam ya sigan addu'a a bisa inda zaka yi ta kai kare wancan manan sa ya Allah muna neman tsarinka kada mu yi maka shirka da wani abu wanda kai ka san shi wannan mu muka san shi kai muna neman gafaranka ga abin da bamu sani ba wa nastaghfiruka lima la na'lamu muna neman ka gafarta mana abin da bamu sani ba wanda muka sani ka gafarta ka kare mu da shi wanda bamu sani ba ko ka gafarta mana wannan shine maganin shirka ne saboda haka in ka ji tsoron shirka ka zaka ce to nan sai ya hada addu'an ta yanda zaka karanta ta kai kade ma'ana ya zama kaman kai ne kawai kake wa kanka addu'a Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka an usrika bika ne maka shirka to sai dai a can Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika kuma ya kamata a ce an kawo min din dai duk inda ka ji a'udhu billahi to zaka ji min a gaba min ina neman tsarin Allah daga kaza daga to anan bai sa min din ba amma ya kamata a sa Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika saboda an din nan masdariya ne min an nushrika bika ai ma'ana sa Allahumma inni a'udhu bika min ash-shirki min ash-shirki shi ne ma'ana min an ushrika bika min ash-shirki bika ya Allah ina neman tsarin ka min an ushrika abunan an ushrika bika ina abunan yi maka shirka wa ana alamu alhalin na sani wa astaghfiruka ina neman tsarin ka lima la alamu ga abun da ban sani ba ya Allah ka yafe mini shirkan da ne maka wanda na san shi kai ka tsare ni daga shirka na yi maka shirka alhalin ina da sani ya zama ban yi ba kuma wanda na yi ban sani ba kuma Allah ka gafarta mini shi kenan wannan shi ne kafaransa dama in ka sani kan ba za ka fada ciki ba in kai mutumin kirki ne ka roƙi Allah ya kare ka kuma in za ka fadan za ka san shirka ne to wanda ba ka sani ba kuma Allah ya gafarta maka in ma ka riga ka fada shi wannan hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi ingantaccen hadisi addu'a liman qala barakallahu fika addu'a ga wanda yake maka Allah ya maka albarka mutai ce maka barakallahu fika Allah ya maka albarka to kai kuma za ka ce maza sai ka ce wa fika barakallah wa fika barakallah ma'anansa kai ma Allah ya maka albarka wa fika barakallah Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi kyautan rago ko akuya an ce shatun rago ko akuya shikenan sai ce wa Aisha ki raba wannan ragon wato ki yayyanka naman ki aika wa makwabta ki aika wa mutanen unguwa su ci wannan naman tace sai ne haka ne sai zama ina aika masu mana hidima suna kai wa makwabta in sun dawo sai Aisha ta ce me suka faɗa ne suka ce sai tace abinda sai su ce mata abinda suke faɗa shine barakallahu fikum Allah ya muku albarka barakallahu fikum duk wanda ya kawo ce barakallahu fikum wato da ku da kuka kawo da wayanda suka aiko kun Allah ya muku albarka shine addu'a da muke yi da suke yi to sai Aisha ita kuma sai ta ce wa fihim barakallahu su ma Allah ya musu albarka sai ta ce to muna faɗan hakan ne saboda mu ma mu yi musu addu'a kamar yanda suka mana fa yabqa al-ajru lana sai zama kuma ladan naman da muka bar kuma yana nan namu kaga idan yayi maka addu'a sai barakallahu fika Allah ya maka albarka kaga kai kana da ladan bashi kyauta da kai shi kuma yana da ladan me addu'a to sai ka ce wa fika barakallahu kai ma Allah ya maka albarka kaga kun samu lada daidai wa daidai na me na addu'a sannan kuma ka fi shi da ladan alherin da ka masa kyautan da ka masa amma in ka bari shi ma zai je samu lada irin me irin naka ne da baka fi shi ba to kuma aikin alkhairi kuma bani ta ce fastabiqul khairat ku yi rige rige kana kokarin ka fi dan uwanka ne wajen aikin alkhairi Aisha ta ce to sai mu ce wa fihim barakallahu mu ma musu addu'a irin yanda suka yi sai zama kuma kyautan da muka ba su kuma wannan ladan namu ne mu kadai ba su yi tarayya da mu a ciki ba amma mun yi tarayya da su wajen addu'a wajen ainihin samun lada na addu'a du'a'u karahiyati tiyarati addu'an kin wato canfi ba ka son ka fada cikin canfi to ka ga addu'an da za ka yi Allahumma la tsaira illa tsairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka wannan addu'an ita za ka yi wannan kuma daga Abdullahi bin Amr bin al-As yace manzo Allah ya sama yace man raddahu at-tiyaratu min hajatihi faqad ashraka duk wanda canfi ya maida shi daga wata buƙatar sa yayi wa Allah shirka ka zo zaka wani abu sai ka canfa wani abu sai ka koma baka yi wannan abun ba to kai wa Allah shirka da inda suke su mutanen jahiliya idan zaka yi tafiya sai ka fita bayan gari ka samu tarin tsuntsaye sai ka tsorita su su tashi to sai ka kaddara idan sun yi gabar akwai sa'a a tafiyan in kuma yamma suka yi babu sa'a to sai ka kora tsuntsayen ka tashe su haka to in kaga sun yi gabar to akwai sa'a kenan yamma ba sa'a ko in sun yi dama da sa'a hagu ba sa'a sai mutum ya dawo in hagun suka yi ko yamma sai ya dawo sai wannan tafiyan babu sa'a a cikinta to wannan al'amura ne na jahiliya musulunci bai yarda da wannan ba ba a canfi to sai manzo Allah ya ce duk wanda ya zo zai yi wani abu sai wani canfi ya hana shi wannan abun ya yi wa Allah shirka kaman ka zo za ka tafi kasuwanka sai ka haɗu da mai ido ɗaya sai ce an kaɗu da mai ido ɗaya ba sa a kasuwan nan sai ka juya ko ka haɗu da kuturu to wannan canfi ne haramun ne baya halatta mutum ya yarda da shi kuma in yi haka ya yi wa Allah shirka Allah shi ne mai kaddara komai ya za ka kaddara wani abu zai hana ka wani abu in ka yi haka ka yi kuskure to sai suka ce ya rasulallahi ma kaffaratu zalika to me kaffaran haka ya rasulallahi ya idan mutum ya riga wannan abun tsoron ya ji kamar zai koma to ya zai yi sai ce abin da zai shi ne an ya kula adun Allahumma la tsaira illa tsairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka ka karanta wannan addu'an shikenan wato nan ka karfafa tawakkalinka ga Allah Allahumma ya Allah la tsaira illa tsairuka la tsaira babu canfi illa tsairuka sai dai abin da ka kaddara kawai shi zai faru mun fahimci fassara kar ka zo ka ce babu canfi sai canfin ka Allah yana canfi ne don ga ka kai kuskure wannan laraba suna ce masa mushakala mushakala a balaga sai a zo da lafuza iri ɗaya amma bayani daban-daban tun da a tsairu canfi ne asalinsa daga tsuntsaye ne a yi shi ne a tsairu a tatsayyur ka je ka tada tsuntsaye fiye su tashi sama in sun yi nan wurin ka ce da sa'a nan wurin ba sa'a to shi yasa canfin gaba ɗaya aka ce masa a tsairu tsuntsu kawai inna tatayyarna bikum haka mutane annabi Musa suka ga annabi Musa ka ce kai mun canfa kuma tun da ka fara wannan da'awan sai fari kawai ba a ruwan sama wasu sun canfa su suka hana su ruwan sama da wannan addu'awan da suke yi wannan shi ake cewa canfi amma asalin sunan canfi at-tasha'um at-tasha'um shine canfi kenan at-tafa'ul kuma zaton alkhairi to sai ka ce Allahumma la tsaira kar ka ce babu tsuntsuma kuma yawa la tsaira babu canfi illa tsairuka sai abinda ka kaddara wato canfi baya amfani abinda ka kaddara shine zai faru wala khaira babu alkhairi illa khairuka sai alkhairin ka abinda ka kaddara na alkhairi shine zai zama alkhairi wala ilaha ghairuka babu wani ambota da gaskiya sai kai to ka tabbatar da tauhidi kenan tawakkalin ka ga Allah sannan da tauhidi to wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi ingantaccen hadisi ya zo a hadisin amunan urwatu bin amir al-qurash yace an ambaci canfi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace kar ayi canfi a sanu hal fa'al abun da yake mu ce fata na gari ba canfi ba yi fatan alkhairi kuma wala tarud musliman wala tarud musliman kada canfi ya maida musulmi mutun yayi ya zai abu sai ya fata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to idan ku ɗayanku ya ga wani abun da yake yi to yace Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika Abu Dawud ya rawaito hadisin amma Sheikh Nasiruddin Albani ya ce da'ifi ne isnadin hadisi sai mun karanta wannan hadisin da na bayan duka a cikin kitabu tauhid a cikin karatun mu na kitabu tauhid to anan addu'an yanda ta zo ai ma'anar ta yana da kyau Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika ya Allah ba mai zuwa da kikkiawan abu sai kai ba mai mai da wani mummunan abu sai kai babu dabara na kauce wani mummunan abu babu karfi wajen samun wani abun alkhairi illa bika sai da taimakonka fi mutu wannan addu'a shikenan ka mai da lamarin kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Du'a'ur rukubi addu'an hawa dabba. Bismillah alhamdulillah subhanalladhi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأنا نشين أبونا إذا متيها دبسة كوني أبونا وكوموتا كوبا بركوكيكي وأنا أدوان أكيسون أي أنك أبوتا دقا علي بن ربيعة تتنا حلتي wani majalasi na sayyidina Ali ina nan wato ainihin sayyidina Ali a wurin sayyidina Ali saboda haka sayyidina Ali sai ya hau dabbarsa yayin da ya fara hawa dabbarsa ya tsora kafarsa a inda ake tsora kafa na sirgi sai ya kama wannan addu'a din bismillah alhamdulillah ya karanta wannan ayan subhanalladhi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ya karanta alhamdulillah ta uku Allahu akbar ta uku sannan ya ce subhanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya karanta wannan da ya karanta sai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ala mithla ma fa'alta ma fa'altu yace na ga manzala ta sama ya aikata irin yanda nayin nan kamar yanda nayin nan haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Tirmidhi kuma isnadin sa ingantacce ne ga fassaran addu'an hawa abun hawa bismillah da sunan Allah nake hawa motata ko jakina ko dokina ko raƙumina ko kekena ko baburgina alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanalladhi sakhkhara lana hadha mun gode wa Allah da ya kore mana wannan abun hawan yanzu raƙumi in ba korewa na Ubangiji ta'ala ba ina mutum zai iya hawansa to kana ga damusa ma baka isa ka tinkare shi ba ma lokacin kare ma baka isa ka haushi ba to amma ka duba raƙumi duk girman sa zaka haushi ka ja shi inda ka ga dama yaro karami ma zai riƙe akalan sa ya dinga yawo da shi to mun gode wa Allah da ya kore mana wannan abu haka ita ma motan fa inji ne yake tafiya ka taka wani abu yana tafiya in ka laluba birki baka ji ba shikenan to Allah ne ya kore maka shi kawai ka na ka nan ka danna nan sai kenan sai ta kama tafiya haka nan babur ballantana jirgin sama da kake kan iska kawai tafe-tafe ne kawai har ya tashi sama ya ku ta tafiya a sama ana ɗan tattaɓa wasu abubuwa a tura nan a ɗan taɓa nan in ka zo sauƙa ma ka taɓa wani wuri sai ya sauƙe ka to kaga in ba Allah ne ya kore maka wannan ba ina zai yi abu marar rai ma ba fuka-fuki sai wani abu kaman fuffuke saboda haka Ubangiji ta'ala shi ya kore mana wa'innan ababen hawa to sai ka tsarkake Allah ta'ala da ya kore mana wa'innan ababen hawa ya ce wa ma kunna lahu muqrinin kuma ba mu kasance wato masu iko da wannan din ba wato ba mu kasance masu iko da waɗannan dabbobin ba ba don Allah ya kore mana su ba ba mu kasance masu iya sarrafa waɗannan ababen hawan ba ba don Allah ta'ala ya kore mana su ba da ba za mu iya sarrafa su ba wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu masu komawa ne zuwa ga Ubangijinmu zuwa ga mahaliccinmu subhanahu wa ta'ala sai ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah ko yabo ya tabbata ga Allah alhamdulillah alhamdulillah har sau uku yabo ya tabbatar ma Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau uku Allah ta'ala shine mai girma sai ka ce subhanaka allahumma tsarki ya tabbatar maka ya Ubangiji inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina faghfirli ka gafarta mini faghfirli ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yanda sha'anin da lamari yake babu mai gafarta zunubai sai kai fa innahu wannan damiru sha'ani fa innahu yanda sha'anin da lamari yake ba mai gafarta zunubai sai kai kaman innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wannan hadisin ingantaccen hadisi ne shi ma sai kuma du'a us-safar addu'an tafiya din in za ka yi tafiya wata irin addu'a ya kamata ka yi to kuma ga ta nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حوّن علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وأن أرسل لك عبد الله إذا أمر يسي منزون الله سبحانه يا كفنتي إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال مثلا هي ديديت أكثر راب ومن سزيت فيها سيكبروا لي قداوك سنة سيفتي وأن الدعاء إمام مسلم يرويته حديث كأدعاء أن أنت تفيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى أوك فنسيك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وأنا منفصل أشياء بايا فنسيك اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقى يا الله منا روقونك في سفرنا هذا أتكن وانا تفيا نامو البر والتقوى وتبيية داعة والتقوى تطورون الله إذا ما أولنا تفيا نامو منا مكتاء عنيكم منا تاريد تطورون الله البر أيكي نقري aiki na gari da'a wa Allah ta'ala attaqwa kuma tsoron Allah barin sabon Allah da yin da'a din duka don wani in yayi tafiya ne yake lalacewa a garin su ba lalacewa amma ina barin garin yayi tafiya sai lalace sai ka roki Allah ya taimake ka ka zama mai da'a a tafiyan ka mai tsoron Allah wa min al'amali ma tarba Allah ka ba mu ayyuka wadanda zaka yarda da su a halin wannan tafiya din ne ka ce Allahumma hawwin alaina safarana ya Allah ka sauƙaƙe mana wannan tafiya اللهم هون علينا سفرنا هذا يا الله كسوق كيمنا ونن تفيا النامدي ولا تفيا كوي وهلا ما زال يأتي السفر قيئة من الأذى تفيا ونين كنينا أذامة تو ذاك إدم با سوق كيما كشيبة تو ذاك مي ذاك شاو هلا تقول يا الله سوق كيما كشيبة سوق تفيا ذاك كاي سوقي وتقوم تاي وهلا فنن وتوي عنا بعده الله كنتي من نيسا تفيا وتوي كنتي عنا أجرم بعده نيسا تفيا wato tafiya maimakon doguwa ta zama gajeruwa kuma ana samun haka ne ka doguwar tafiya ta zai masa gajeruwa musamman da daddare shi yasa ake son tafiyan dare doguwar tafiya tana zama gajeruwa idan tafiyan dare za a yi haka nan in kai sammako shi ma sai ga tafiya doguwa ta zama maka gajeruwa don ba tsaye tsaye babu mutane akan hanya cikin dare da kuma wato ainihin safiya amma in rana ta yi to hayaniya tana da yawa a hanya ga zafin rana ababen hawa ma ya fi ɗau zafi sai daga tafiyan ta yi nisa ta zama doguwa Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah kai ne ma'aboci a cikin wannan tafiyan wato kana ya Allah kai ne kake tare da mu a wannan tafiyan ma'ana ka kula da mu a halin tafiyan mu wal khalifatu fil ahl ya Allah kai ne mamayi a cikin iyalai ma'ana ya Allah mun barka da iyalan mu ka kare mana su Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i safar ya Allah ina neman tsarinka daga wahalan tafiya wa asa'i safar wahalan tafiya wa ka'abatil manzar da bakin cikin magana wato ka kalli wani abu wanda zai bata maka rai ya Allah ina neman tsari daga wannan wa su'il munqalabi da mummunan majuya ka dawo ka samu wani mummunan abu a gidanka fil mali dangane da dukiyanka wal ahli da iyalanka a sace maka dukiyanka ko ni bala'i ya sauka kai iyalanka su tozarta ya zama yunwa ka zo ka same cikin yunwa ko cikin galabaita ko cikin rashin lafiya ko wani masifa ka roƙi Allah kada haka ta faru wannan ita ce addu'an tafiya din iya nan sannan wa idza raja'a idan ya dawo kuma wato in zai dawo qala hunne fadi wannan addu'a din da muka faɗa a baya wa zada fihin da kuma ya ƙara a cikin wannan kalmomin yace ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun sai ka ƙara da wannan bayan wancan aibuna muna dawowa mu masu dawowa ne ma'anansa nahnu aibuna mu masu dawowa ne sai aka shafe mubtada din aka bar khabar taibuna mu masu tuba ne zuwa ga Allah ta'ala abiduna mu masu bautawa Allah ne li rabbina hamidun mu masu yabon ubangijin mu ne mahalici sai ka kara da waɗannan kalmomi du'a dukuli alqaryati aw albalda addu'an shiga gari ko kuma wata alqarya wato shiga alqarya ko gari in an ce alqarya kauye kenan garin da ba babba ba albalda kuma babban gari shi yasa a yanzu a larabcin zamani albilad ana nufin kasashe ma kawai in an ce albalad ana nufin kasa mai zaman kansa ba wai gari kwaya ɗaya ba gari kwaya ɗaya ko sai a ce almadina ko kuma in karami ne a ce alqarya to ga addu'an da za ka yi in ka zo gari dama matafi kan ba wani gari ya dosa ba tun zaka shiga garin ga abin da zaka ce Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina as-sab'i wa ma aqallalna wa rabbash shayatini wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma zaraina as'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Wannan rawaito daga Ata bin Abi Marwan, shi kuma rawaito daga babansa, yace Kabu ya rantse musu da Allah wanda ya tsaga kogi wa Annabi Musa ya wuce lokacin da Fir'auna ya bi shi. Yace Suhaib ya ba su labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana halin tafiya baya hango wani gari da ya niyya ya shige shi face ya yi wannan addu'a. Idan ya hango wani gari ya niyya zai shiga, to zaka ga ya karanta wannan addu'a. Wannan hadisin Nasa'i rawaito shi da Hakim, kuma ingantaccen hadisi. Ga fassarar addu'an nan: Allahumma rabbas samawati shar'i, ya Allah mahalicin sammai guda bakwai, wa ma azalalna, da kuma abunda suka yi wa inuwa, su sammai bakwai ne, ne abunda suka yi wa inuwa, duk abunda ke karkashin su. Wa rabbal ardina, ya mahalicin kassai as-sab'i guda bakwai, a sai kassai din ma bakwai ne, wa ma aqallalna, da abunda suka dauka, abunda suke dauke da shi shine duk abunda ke sama da su. Wa rabba shayatini, ya Allah mahalicin shaitanu sune kangararrun aljani, wa ma abalalla, da abunda suka batar, kamar mutane da aljani da suka batar. Wa rabbar riyahi, ya mahalicin iska, ar-riyahi jam'u rihin, to asalin galibi a Qur'an Allah ya ce rihun, to iska ce ta rahama, in an ce ar-riyahu kuma zai zama ta azaba ne, iska mai wahalarwa. To wa rabbar riyahi, ya mahalicin iska, wa ma zaraina, da abunda ainihin ta sheke ita iska ne, da abunda ta sheke. Nan duk an kawo shi a jami'a, ma Hausa ba jami'in iska ai, in kai jami'in iska sai ya koma wani abu, iska kawai, ko masu yawa ko yan kadan iska, in ka kai iskoki shine jami'in sa, sai ya koma mai aljani, aljani kake nufi kenan, ba iskan ba. To ma nan kaga wa rabbar riyahi, kaga mahalicin iska mai yawa kenan. Wa ma zaraina, da abunda suka sheƙe, wato ya sheƙe kenan iska, abunda ta sheƙe shine ma'anar zaraina. Su a Larabawa suna da jam'i, kamar ruwa ne, suna da mufrad ɗinsa, suna da jam'insa, alma'u ruwa, almiyahu ruwa, amma almiyahu ana nufin ruwaye, ruwa masu yawa. Sai ce as'aluka khayra hadhihi alqarya, ina roƙonka alkhairin wannan alƙaryan, wannan garin, wa khayra aliha, da alkhairin mazowa wannan garin, wato mutane da suke zaune a garin, wa khayra ma fiha, da alkhairin abinda ke cikin wannan garin, wa a'udhu bika, ina neman tsarinka, ni sharriha, daga sharrin wannan garin, wa sharri aliha, da sharrin mutanen garin, wa sharri ma fiha, da sharrin abinda ke cikin garin. Kaga zaka shiga lafiya, ka fita lafiya kenan, Allah ya karbi addu'anka. Amma aka bar sharrin garin zai kama ka, to ni kila akwai bala'i a cikin garin, ko kuma mutanen garin akwai masu sharri, sai su yi maka sharri. To ka nemi tsari daga sharrin garin, da sharrin abinda ke cikin garin, da mutanen garin gaba ɗaya. Kai ne za ka roƙi alkhairinsa. Du'a'u dukhuli suqi, sai addu'an shiga kasuwa, addu'a mai falala da yawa. Ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihi alkhairu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan addu'a ita ce addu'an shiga kasuwa, ya inganta daga Sayyidina Umar bin Khattab. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce duk wanda ya zo shiga kasuwa sai ya karanta wannan addu'an, to kataba Allahu lahu alfa alfa hasanatin, wa maha anhu alfa alfa sayyi'atin, wa buniya lahu baitan fi janna. A wata riwayan, wa rafa'a Allahu lahu alfa alfa darajatin. Duk wanda ya karanta wannan addu'a lokacin da zai shiga kasuwa, Allah zai rubuta masa lada miliyan ɗaya, shine alfa alfi hasanatin. Lada miliyan ɗaya, dubu sau dubu, ba shine miliyan ba, zai goge masa zunubansa guda miliyan ɗaya, dubu sau dubu, sannan zai gina masa gida a aljanna. Wannan riwayan Hakim. Riwayan Tirmidhi kuma yace wa rafa'a lahu alfa alfi daraja, Allah zai ɗaukaka darajansa miliyan ɗaya. Ka duba gara fata ma, wannan kalmomin kawai ka zo shiga kasuwa ka faɗe su, Allah zai yafe maka zunubai miliyan ɗaya, ya rubuta maka lada miliyan ɗaya, ya ɗaukaka darajanka sau miliyan ɗaya sannan ya gina maka gida a aljanna. Da yawa nan gara ɓatan bai kamata ta wuce mutum ba. A dare ɗaya za ka yi yadda ce wannan addu'an komai rashin ƙwaƙwalwanka. In ka zauna kai tai kai tai za ka haddace. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fassaranta shine la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya. Lahul mulku mulki ya tabbatar ma Ubangiji ta'ala. Wa lahul hamdu yabo ya tabbatar ma Allah. Yuhyi wa yumitu Allah shine mai rayawa shine mai kashewa. Wa huwa hayyun la yamutu shi Allah rayayye ne baya mutuwa. Biyadihi alkhairu dukkan alkhairi a hannunsa yake. Ba alkhairi kake nema a kasuwan ba, to ka ce alkhairi yana hannun Allah shine mai bayarwa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai, yana da ikon ya baka alkhairi din da kake nema sama da abin da kake nema ma fiye da yadda kake tsammani. Ina hadisin hadisi ne ingantacce wanda Tirmidhi da Hakim suka rawaito shi. Addu'a ta gaba, addu'a idza ta'ita al-marku, addu'a idan abun hawan mutum ya tuntuɗe, kana cikin tafiya sai tuntuɗe abun hawan, ko ya faɗi ko bai faɗi ba, motar ka ta je ta bugi wani wuri ko ta bugi wani rami ta yi tsalle ko abun hawanka, me ya kamata ka ce? Bismillah, shikenan bismillah, ka ambaci sunan Allah da sunan Allah bismillah. Ka faɗa wani rami ko ka bugi wani kututture ko ka kara da wani abu ka ce bismillah, shine addu'an da ake bukatan a yi. Wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kasance wato dan kuturin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato manzo Allah ya goye ni a bayan dokinsa, a bayan raƙuminsa, sai ainihin raƙumin sai abun nan sai tuntuɗe kamar zai faɗi haka ya bugi wani wuri, shikenan sai yace sai nace ta'isa shaytan, shaytan ya halaka, shaytan ya shiga uku, shaytan ya yi tuntuɗe, dumanansa ne ta'isa shaytan. Wato yana sai ce shaytan ne ya sa dokin nan ya yi ko raƙumin nan ya yi tuntuɗe. Sai manzo Allah ya ce masa a la taqul ta'isa shaytan, karka ce Allah ya halaka shaytan. Yace idan ka faɗi haka fa innaka idza qulta ta'isa shaytan ta'azama hatta yakuna mithla albayt, in kai tuntuɗe kace shaytan ya shiga uku, to sai shaytan ya yi girma, kai ya ji ya girma har ya zama kaman gida. Wato sai ya ji cewa sai kamar yadda manzo Allah ya sanya sai ya dinga cewa da kuwati da karfi na ne na sa wannan abun hawan ya yi tuntuɗe, da karfi na ne, sai ya dinga alfahari da wannan, sai ya ji kansa wani abu ya ce kar ka faɗi haka, sai dai ka ce bismillah, lakin kul bismillah, ka ce bismillah. Yace fa innaka idza qulta bismillah tasagara hatta yakuna mithla zubabin, idan ka ce bismillah sai ya kaskanta ya dinga kankantewa har ya zama bai wuce kamar dan kuda ba, kamar kuda kai magani shaytan kenan. Ai na sha gaya muku bismillah shine magani shaytan, ko maganin aljani duk abin da zaka yi bismillah bismillah bismillah, to ba za ka yi tarayya da shaytan a cikin lamuran ka ba, da gudu yake rugawa, ya gudu ya tsale ka, to bismillah zaka ce. Hadisi ne wanda yake ingantaccen hadisi, Abu Dawud ya rawaito shi. Yace du'aul musafir lil muqim, addu'a matafi ga mazaunin gida. Idan za ka yi tafiya, to ne addu'a ya kamata ka yi wa mazauna gida waɗanda ba tafiyan da su yi ba, za ka musu bye bye, za ka musu ban kwana, to ne addu'a ya kamata ka musu kai matafiyin. Sai ka ce astaudi'ukumullaha allazi la tadhi'u wada'i'uhu, astaudi'ukumullaha allazi la tadhi'u wada'i'uhu. Wannan kuma saboda hadisin wato abun nan Musa bin Wardan yace na zo jin Abu Hurairah radiyallahu anhu zan masa ban kwana zan yi tafiya. Ka san ban kwana yana da muhimmanci in za ka yi tafiya, don baka sani ba za ka dawo ko ba za ka dawo, ko in ka dawo din za ka samu mutanen naka ko ba za ka same su ba. To sai zo masa ban kwana, sai ce ah, to ba zan koya maka ya dan uwana, ba zan koya maka wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba, idan za mu yi ban kwana, idan za ka yi ban kwana za ka yi tafiya, in koya maka mana abinda za ka faɗa a lokacin ban kwana, sai ya ce bala ka koya mini. To shine sai ya koya masa astaudi'ukallaha allazi la tadhi'u wada'i'uhu, astaudi'ukallaha astaudi'ukallaha, kamar ne ya mai da shi jami'i yace astaudi'ukumullah, idan mutane da yawa ne amma asalin addu'an astawji'uka Allah, ina bawa Allah ajiyarka, allazi la tudi'u wada'ihu la tudi'u wada'ihu, wanda ajiya ajiyansa ba ta tozarta, duk wanda ya bawa Allah ajiya to na azubin ajiyan ba zai tozarta ba. Nan kuma ya kace shigar jami'i astawji'ukumullah, kamar mutane da yawa ne kenan kake wa ban kwanan, kace ina bawa Allah ajiyanku, wato Allah ya kare ku ya adana mini ku, allazi la tudi'u wada'ihu, wanda ajiye ajiyansa ba sa tozarta, ba sa walakanta, ba sa lalacewa. Kaga ai ka kyauta musu addu'a ne kai, ma'ana Allah ya tsare mini ku, Allah ya tsare mini ku, shine ma'anar sa. Allah ya sa je lafiya inda in same ku lafiya, Allah ya sa kamar yadda na bar ku lafiya inda in same ku lafiya. Wannan hadisi shi ma ingantaccen hadisi ne, Imam Ahmad ya rawaito shi da Ibn Majah. Sai kuma du'a'ul muqim lil musafir, addu'an matafiyi, addu'an mazaunin gida ga matafiyi. To idan muke maka ban kwanan kuma zai tafiya, kai kuma wace addu'a ya kamata ka masa shi matafiyin, wace addu'a zaka masa? Ga ta nan, astawji'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatim amalik, wannan addu'an zaka yi. To kuma an samo ta daga Salim dan Abdullahi bin Umar, yace babansa Abdullahi bin Umar ya kasance yakan gaya mutum idan yayi nufin zai yi tafiya, sai ce ka matso kusa da ni, na yi maka irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa matafiyi, ka zo yi maka ban kwana irin yadda manzon Allah yake mana ban kwana, irin yadda manzon Allah yake mana ban kwana idan zai tafiya, idan mutum zai tafiya. To shine sai ya karanta masa wannan addu'a, astawji'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Fassara addu'a shine astawji'u Allah dinaka, ina bawa Allah ajiyan addininka. Shi matafi da zai tafi, don wani a tafiya ne fa yake ajiye addininsa, sai dawo babu addini. To sai ka ce ina bawa Allah ajiyan addininka, ma'ana Allah ya tsare maka addininka duk inda za ka je. Allah ya sa dai kamar yadda ka tafi mutumin kirki, ka dawo mutumin kirki. Sannan wa amanataka, ina bawa Allah ajiyan amananka. Menene amanan? Su ne iyalai da dukiya. Allah ya tsare maka iyalinka, Allah ya tsare maka dukiyarka. Wa khawatim amalika, ina bawa Allah ajiyan cikamakin ayyukanka ko cikon ayyukanka, ayyukanka na ƙarshe. Ma'ana Allah ya tsare maka ayyukanka da za ka dinga yi na alkhairi, ya zama a ƙarshe ayyukan alkhairi za ka yi. To sai ka masa wannan addu'a ne. Wannan addu'a manzo Allah yana yi wa matafiyi, kamar yadda ta inganta a hadisin Imam Ahmad da Tirmidhi da isnadi ingantacce. To addu'a ta gaba ita ce, zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فصار انت شيني زودك الله التقوى, الله يباك بذورينا أورون الله, الله يباك بذورينا أورون الله. متى فينا بقاتا بذوريكو؟ فما لا أفعل في القرآن يكو, وإن خير الزاد التقوى. فلا كمان في الخير بذوري شيني أورون الله. فيك زودك الله التقوى, الله يباك بذورينا أورون الله. Wa ghafara dhanbaka, ya gafarta maka zunubanka. Wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta, ya sauƙaƙe maka alkhairi duk inda kake. Sai ya zama mutum ya yi tafiya a wani ɗan guzurinsa yana jin tsoro, sai Allah ya yalwata masa abun a can, sai kaga ya yi tafiya ya samo alkhairin da baya zaton zai samu, tafiya ta yi albarka kenan. To wannan addu'an za ka masa, wa yassara laka alkhaira, Allah ya sauƙaƙe maka alkhairi haythu ma kunta, a duk inda kake, a ko'ina kake, ba sai kana gida ba ko a halin tafiyanka. Wannan kuma ya tabbata hadisin Anas bin Malik, yace wani ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah inni uridu safara fa zawwidni, yace ya Rasulullah ni ina son zan yi tafiya, ka bani guzuri mana, ka bani guzuri, kila shi kudi yake son a bashi, ka bani guzuri ya Rasulullah ina son zan yi tafiya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa, zawwadaka Allahu taqwa, Allah ya baka guzuri na tsoron Allah. Sai yace zidni, kara mini guzuri ya Rasulullah. Ya kara masa, sai manzala sama sai ce, wa ghafara dhanbaka, Allah ya gafarta maka zunubanka. Sai sake cewa, zidni, kara mini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzala Allah ya ce masa, wa yassara laka alkhaira haythu ma kana, Allah ya sauƙaƙe maka alkhairi a duk inda kake. To akwai guzurin da yafi wannan ne, musamman addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga ba yafi duk abin da za a baka yi. Allah ya baka guzuri na tsoron Allah, ya gafarta maka zunubanka, ya sauƙaƙe maka alkhairi duk inda kake. Kaga in ma wani abu kake so na guzuri din na dukiya, ai za ka samu in wannan addu'an ta karɓo. Wannan hadisin shi ma Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma da isnadi wanda yake wato ainihin ingantacce. kuma nan ne zamu tsaya a darasi na farko wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.